sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi da kuma shafukan mu na voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Bahari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ziyarta duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Tsofaffin shugabannin Amurka guda uku sun haɗu da shugaba Joe Biden jiya Asabar a taron tunawa da munanan abubuwan da suka faru ranar 11 ga watan Satumba 2001. Tare dukkanin shugabannin hudu sun yi kira ga haɗin kai ga Amurka da ke rarrabuwar kawuna. Biden ya tsaya kafada da kafada tare da tsaffin shugabannin Amurka Barack Obama da Bill Clinton a birnin New York, inda jirage biyu suka rubuta cibiyar ciniki ta duniya da sanyin safiyar rana a shekaru 20 da suka gabata. A gefe da guda kuma, tsohon shugaban kasa George W. Bush ya haɗu da mataimakin shugaban kasa Kamala Harris a garin Shanksville da ke jihar Pennsylvania, inda jirgin saman fasinja na United Airlines ya faɗi, inda dukkan mutanen ciki 44 da ke cikin jirgin suka halaka bayan da fasinjoji suka yi wa maharanta waye. Biden bai yi jawabi ba a dukkanin bukukuwan uku da ya halarta, waɗanda suka haɗa da na garin Shanksville da ma'aikatar Pentagon. Amma da yake zanta da manema labarai a gefe, ya ce yana ganin yana da matuƙar muhimmanci a ziyarci dukkanin wuraren uku. Kananan jiragen sama marasa matuƙi ɗauke da babammai sun nufa tashar jirgin sama ta Arbil da ke arewacin Iraki da yammacin jiya Asabar, inda sojin ƙawancen da Amurka ke jagoranta suke. Amma babu rahotannin asarar rayuka a cewar jami'an tsaro da jami'ai a yankin da ke ƙarƙashin ikon kwardawa. Akalla jiragen sama marasa matuƙi guda biyu ɗauke da babammai sun nufa tashar jirgin sama, inji ma'aikatar yaƙi da ta'addanci ta kwardawa. Ta ce harin bai kai ga sa asarar rayuka ba. Harin shine na farko bayan watanni biyu da aka dakatar da hare-haren jirage marasa matuƙi da na roka don kai hari kan Amurka a Bagadaza da sansanin soja a duk faɗin Iraki. A ranar 8 ga watan Yuli, rokoki sun faɗa cikin kewayen yankin da aka ware ba a faɗa a Bagadaza, babban birnin Iraki, wanda ke ɗauke da ofishin jakarancin Amurka, ya haifar da lalacewar kayayyaki amma babu asarar rai. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta cire tsarin kariya na makamai masu linzami daga Saudi Arabia a cikin kwanakin nan da suka gabata, duk da cewa masarautar na ci gaba da fuskantar hare-hare ta sama daga 'yan tawayen Houthi na Yemen. Hoton tauraron ɗan Adam da kamfanin dillancin labari na Associated Press ya bincika. Ɗauki matakan tsaro daga sansanin soja na Prince Sultan da ke wajen birnin Riyadh ya zo ne yayin da ƙawayen ƙasashen Larabawa na Amurka da ke cikin fargaba suka kalli ficewar sojojin Amurka daga Afghanistan gami da aikin kwashe mutane daga filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Kabul. Yayin da dubunnan sojojin Amurka ke ci gaba da zama a cikin yankin Larabawa a matsayin masu shirin ko takwana ga Iran, ƙasashen Larabawa na yankin Gulf sun damu da shirin Amurka. Har yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar yayin da ake ganin tattaunawa ta tsaya cak a Vienna kan yarjejeniyar nuclear Iran da ta ruguje da manyan ƙasashen duniya, lamarin da ke haifar da hatsarin fada a gaba a yankin.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa, kasuwa a kai miki dole. Kasuwa
a kai miki dole.
Kasuwa a kasashe ya take.
Jama'a masu sauraro,
sauraronmu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Masu yin magana dai suka ce wai gidan biki sai an so. Shirin kasuwa a kai miki dole shiri ne da yake zagayawa kasuwanni don jin farashin kaya. To shirin dai kasuwa a kai miki dole na wannan mako ya ziyarci kasuwar Durmi da ke nan babban birnin tarayya Abuja. To malam barka da wannan lokaci.
Yawa barkanki dai. Sunana Aliyu Ibrahim kuma na zo ne daga jihar Kano Tsakuwa.
To kamar me da me ma kake sayarwa a wannan kasuwa?
To sana'ata dai ita ce ina sayar da kamar agogo, kuma ina gyaran agogo, ina sayar da yan kunna da zobuna da gilasai da abubuwan hannu duk muna sayarwa, kuma ina gyara agogon ma gabaki ɗaya da sarƙoƙi na wuya na mata da kuma na dan kunna haka na sawa gaba ɗaya.
Na'am. To kamar wannan shi nawa yake?
Shi wannan asarin su suna ba mu shi akan naira 350 yanzu kenan, amma a da yana kama akan kamar 250 amma yanzu ya koma 350 gaskiya.
To wayannan su kuma dan kunnayen nan fa, kamar wannan dan karamin shi kuma nawa yake?
Shi wannan price din sa yanda suke bada shi yanzu a kasuwa yana kamawa akan naira 250 shi kuma wannan kuma suna muna ana kama akan naira 100 ko kuma naira 70 ma wani lokacin ana siyan sa duka.
Na'am. To ga wasu zobuna ina gani anan, wayannan hadda su azurfa ne ko kuma dai kawai zobe ne su ma na kwalli haka na fashion?
Babu azurfa, zobe ne na fashion gaskiya.
Ka dan yi bayanin cewa yanzu kaya sun dan hauja kamar ni wasu dan naira 100 da dan naira 50 haka, yaya zaka kwatanta ciniki?
To inda zamu kwatanta za a iya ko an yazo dai idan kana da buƙatar abu ana siyar maka yadda ya kamata, wani abu wasu ba ka ribar 100 ko 50 ko sama da haka ma, inda ita kasuwa zuwa take ba ce kuma irin kowanne lokaci ne ba dai gaskiya, takan zo lokaci da yawa takan zo kuma lokaci kaɗan, amma ba damuwa duk abin da Allah ya baka kawai shine zaka gode wa Ubangiji ka yi hakuri da shi.
Kaman a rana kakan yi cinikin nawa?
To zuwa ne, wani lokacin akan yi cinikin 1,000, wani lokacin akan yi cinikin 4,000, akwai lokacin ma da za a zo 3,000 ne kawai, wani lokacin kuma akan iya samun na abinci. Na gaya miki da abubuwan da yanzu duka dai sai dai hakuri dai, ba wai abu ne wanda zaka ce zaka kaidai wa kanka ba, sama da haka ma ana idan Allah ya kawo abin da kai ana barawa Allah ne shi.
Malam ko zaka faɗa min sunanka?
Sunana Ilyasu Abubakar.
Kamar me da me kake saidawa?
To ina saida tumatur, ina saida alayyahu, ina saida albasa, ina saida tarugu, ina saida tattasai, ina saida shambo, ina saida arish, ina saida dankali da albasa.
Yanzu kaman wannan kwandon tumatur din nawa kuke siyo shi?
To kwando hawa-hawa ne, akwai na 10,000, akwai na 7,000, akwai na 6,000, ba da babu, daidan ƙarfin ka daidan abin da zaka sai.
To kamar da nawa kuke siyan kamar wannan
kwando? Da 2,500 muke siya.
Yanzu fa nawa?
Yanzu kuma 6,000-7,000.
To yaya kashin kayan?
Haka kasa dai haka nan dai kisan customer ba za a bashi ba, da yanayin daidan kuɗin mutum aka ɗanɗan mishi haka na yi hankuli, amma kasuwa dai ba irin da ba, saboda kowa na complain ba kuɗi, kuma kaga in ka so kaya dole ka ɗan ba mutane jama'a saboda kar ka bar kayan lalace.
Kamar mutane ma yanzu suna cewa wato dankalin Turawa ma yana so ya fi ƙarfin su ba a ci, yanzu kamar wannan kwandon nawa?
Kwando 1,800 ne.
Da nawa yake?
Da kwanakin bayan sallah 1,000 ne, amma yanzu 1,800. Dankalin Hausa kuma kwanaki ya kai 19,000, kwando ya kama 1,200, amma dai yanzu ya dan rage ya kama yanzu 10,000 ake sai da kwandon.
Kukan samu kwastomomi suna zuwa masu sayan kaya sukan zo kamar da?
To kowa da dan karfin shi yake zuwa, wasu sukan zuwa, wasu kuma tsadar su ya hana su zuwa. Kwastoman da zai zo ya sai maka kwando 2 yanzu sai ya zo ya saya na 200 na 300 saboda ba kuɗi.
To yaya yanayin shi kuma farashin kayan miya kamar su albasa da tattasai?
Albasa kan yanzu ta ƙara kuɗi. Da muna so ta wata sati 15 amma yanzu 22,000.
To yanzu a kayan miya meye ya fi tsada?
Ai ba abin da yake da sauki, duk komai mai tsada ne yanzu duka. Babu mai sauki daga ciki, sauki dai kawai in kana da dai Allah baka abin sa ka saya, amma ba mai sauki.
Na ga kamar kana saida su kayan lambu masu kuma yaya?
Karas da komai da komai yanzu ya ƙara kuɗi. Alayyahu ma yanzu ya kone lokaci kuɗi yanzu. Da muna sai Allah ya yi 600 yanzu ke ga 2,500 a yanzu haka.
Malam ko zaka faɗa min sunanka?
Eh sunana na Jashi Hussein Adam.
To me da me ma kake sayarwa?
Eh muna saida America, muna saida atamfofi da kuma dubbe haka da bishir din muna sayarwa.
To ka san fa yanzu aka ce gari yayi zafi, mutane ta ciki suke yi, ki ana ciniki?
Eh gaskiya yanzu duba da yanayin da aka shiga yanzu gaskiya ciniki sai an kula, ba kamar yadda aka sani kamar a baya ba. Duba da yanayin da kasa take ciki a yanzu wannan shine sai dai mu cire Allah ya ƙara fa'asiri, amma ba kamar baya ba.
To shin yaya yanayin ciniki, sai sallah sallah ne yake zuwa ko kuma a haka ma akan zo a yi a sai kaya?
Eh gaskiya kamar su kayan yara dama shi ba wani ba abu ne da ake sayen shi da kullum ba, ana zuwa ana sayen ɗaya biyu dai haka. ba dai kamar lokacin sallah ba. To wasu ma a tamfafin da lasu ana zuwa ana sayan 1-2-3 ba dai kamar lokacin sallah ba gaskiya.
Kamar a rana kakan saida a tamfofi ko ya dukan maza guda nawa?
Ina saida ya dukan maza akalla kamar guda 10-15.
A kowace rana?
A kowace rana. Su ma kuma a tamfofin haka wani lokacin mafiya da haka duk ana sayarwa.
Sunanki?
Blessing Gabriel. Na zo in saye shuga.
Kamar yanzu wannan na leda nan da naga an sa miki nawa ne
ka saya? Yanzu ana saida shi 400-380 a wani wuri. Amma before we used to buy a 700 naira, so the thing has increased.
Kina sana'a ne da sugar nan ko kuma kawai na amfanin gida ne?
Ina sana'a ne da shi.
To kamar sana'ar me kike yi?
Kunun aya.
Kamar naga aikin auna aya, ita kuma yaya kwanan ayan ma?
Aya ya kara ko.
Shi kuma nawa ake sayarwa yanzu?
600.
A da nawa ake saya?
A da muna sayawa 400, 300, 250. Wanda yanzu abun ya haura ya yi yawa.
To wani kira zaki ga gwamnati domin ganin cewa kuma masu kananan sana'a domin kuma ku samu kudin samu riba?
Kayan da ya kara kudi, ina son gwamnati dai ta taimaka don farashin ya sauka, don ga mu talakawa, don abubuwan ya yi mana sauki.
Sunana Awal.
Me da me kake saidawa?
Mun bangaren wake, shinkafa, man gida, manja da kwaisa mu haka duka.
Duk da nau'in kayan abinci saboda naga har da sinadarin dandano da su tumatirin leda da sauran su dai duk gasu nan a ciki a wannan shago. Gashi yanzu mutane suna ta korafi abubuwa sun tashi. Kamar ita wancan farar shinkafa ta tuwo nawa ne mudu?
Fa mudu 700 ne.
Da nawa take?
Da muna saidawa 600-650. To amma saboda karin farashi ta kai kuma 700.
Kuma waken yaya farashinsa?
Wake wannan dai a da muna sai da shi 900-850 yanzu kuma saboda farashin kaya sun kara ya kai 1,000 ma yanzu.
Shi jan kenan?
Wancan kuma 950.
To me yasa duka dai gashi wake ne amma naga kalan ne ya bambanta? Kalan ne ya bambanta farashin?
Different din shi ne yadda mutane suke amfani da shi. Akwai kananan ma wanda ake saida 800. Wannan irin na dafawa ne haka.
Ita gogar wato shinkafa ita mudin ta yanzu nawa ne?
To akwai na 750-800 yadda dai mutum ke so.
Ya yanayin ciniki mutane sukan zo su sayi kayan abinci?
Ke sa ita rayuwa ba ta tafiya sai da abinci. A hakan mutane suke hankulewa suna saya. Sai dai a ta hakuri da yanayi.
Zan iya cewa gishiri kamar a kayan abinci shine abu da yafi sauki. Da nawa ake sayar da shi?
Tunda muka fara sayar da shi ya bai wani karin kuɗi ba. Yana nan dai farashi daidai yake. Kamar yadda muke saidawa ₦50-₦200.
Sunana Blessing. Ina saya shinkafa, barkonu, kayan abinci. Ina saya.
To kamar mudin shinkafa nawa kike sayen shi?
Mudin shinkafa farashin daban-daban ne. In kin je wani shago kina iya ki samu a 1,000. Ko wani ma har 1,500 zaki samu.
Mudin shinkafa
sosai kuwa. Sannan barkonu dai normal price ne. Ana sa a roba haka na ₦100 da ₦200.
Daidai iya karfin ka kenan.
Yawwa, inda zaka iya siya kenan.
To kamar ita doya kuma nawa kike?
Shi ma farashin shi daban. Akwai wanda suna sada guda 5 3,000. Wani wuri kuma in kin je zaki samu guda 5 din a 2,500. So daidai karfi na san siya ba.
Me zaki ce game da farashin kaya a wannan kasuwa ta Durum?
Su dai suna business ne saboda abin da ya sa kaya suna haka. Ba mamaki wasu sun riga sun siya kaya lokacin da kaya suna nan da araha. Amma tun da kaya sun tashi kudi sai su ma su kara kudin nasu. Yanzu kwaye magana za su ce ai business ne. Dole su nima gain. Shi yasa komai zai ki je nan ki gan komai daban ki je nan kamar yau sabulu ma. Eva muna siya ₦200. Amma yau da safe na je sai Eva na same shi ₦250. A wani wuri kuma ₦200.
Masu sauraron mu duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na kasuwa a kai miki dole na wannan mako inda muka ziyarci kasuwar Durumi dake nan babban birnin tarayya a Abuja. To a madadin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa huta lafiya.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa.
Jama'a kada a shahafa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi.
Sunana Reverend Dr. James Morgan Wuye, ni ɗaya daga cikin sakatarori ne na Ecclesial Assembly of God a Arewacin Nigeria. Yau nasiha na shine akan sarrafa fushi da kuma zaman lafiya. ayan Allah na ga mana cikin littafin Ibraniyawa sura 12 daga aya 14 zuwa 15 yace ku bidi zaman lafiya da kowane mahaluki tare da rayuwar sarki in ba haka ba ba za ku ga Allah ku ba kada ku yadda dacin zuciyarku ta shiga har ta hayayafa ta jijiya ta kuma bazu ta kai ka kai wayansu kasawa da cikawa ga imani ma'ana idan ina da fushi ban yafe ba idan ina da wani ji a zuciya na dauka na ba wani shi ko bai iya sarrafa shi ba kaga na riga na yadda wannan kazamin tunanin nawa ya shafi wani shi kuma bai iya sarrafa ba ya ji ya kashe wayansu to ma'ana kamar da ayan Ezekiel ke ga mana cikin littafi Ezekiel sura 33 aya 6 yace na sa ku masu tsaro mun kun ga bala'i ku gargadar da mutane kada su fada ciki malaman mu pastoci su yi kokari su dinga neman zaman lafiya domin ayan Allah cikin littafin Ibraniyawa sura 12 aya 14 zuwa 15 yace ku nemi zaman lafiya to yau ina gargadi bala'i ta zo na rama 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 ana gasan kashe kashe don Allah mu yafe gama Ubangiji yana ga mana cewa rama ko nasa ne mu yi addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya Najeriya ta zauna lafiya al'umman ta zauna lafiya duk yan bata gari Allah ya mana maganin su da fatan wanda suka ji mu za su yi biyayya da wannan kira da nake yi mu zauna lafiya domin ba tare da zaman lafiya ba babu ci gaba babu ma ibadan babu ma addinin Allah ya taimake mu
Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau za mu yi magana ne akan cutar da ake kira da Marburg virus. Marburg virus cuta ce mai hatsari da ke da saurin yaduwa a cikin al'umma kuma cuta ce da aka samu bullarta a wasu kasashen Afrika kamar Guinea bayan mako biyu da kasar ta sanar da cewa ta yi nasarar kawo karshen cutar Ebola sai dai kuma hukumomin lafiya a Najeriya musamman ma hukumar kare yaduwar cutuka ta kasa NCDC ta ce suna sanya ido don kare bullar cutar a Najeriya tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta Shifa dake karamar hukumar Karu a Abuja kazalika kwararre ne kan maganin cutuka masu yaduwa wato Dr. Isa Adamu Mavu likita barka da wannan lokaci
barkamu da warhaka
to likita masu sauraron mu zasu so su ji karin bayani kan cutar Marburg virus
disease ko kuma mu ce Marburg hemorrhagic fever disease cuta ce wadda ta kan yawan auku dama misali a kasashe da dama amma ya zamto cewa akwai kasashen da ba sa cika samun wannan cutuka da yawa to amma Marburg virus disease ko cuta ce wadda take da daukan hankali musamman a West African countries misali kasashen Africa ta yamma kuma ko kwana-kwanan nan an samu abin da ya shafi bai wuce mako biyu da wani abu aka samu hukumar lafiya ta duniya ta gudanar da wasu bincike suka gano cewa a kasar Guinea an tara da akwai wasu da suka dan samu matsaloli irin wannan bayan an yi wasu yan gwaje-gwaje aka gano cewa ita wannan cuta ta Marburg virus disease ta take tattare da wannan
shin menene alamomin cutar
idan aka lura musamman ta abin da ya shafi alamomin cutar ta kan kama da wasu al'amura da suka faru na Ebola da suka wuce kwanakin baya a can wasu lokuta to amma inda suka bayyana suka bambanta shine akan tarar da cututtuka da dama da suka iya nuna kawunan su ko su nuna misali alamomin su sun sha bamban da irin wannan amma gaskiya abin da ya shafi domin jiki ko zafin jiki da sauransu na yadda mutum zai iya lokaci kankani kaga mutum ya shiga wani yanayi so hakan yana kusan kama da cutar Ebola duk da ma ba haka din bane mukan kira irin wannan cututtuka dama viral hemorrhagic diseases wato akwai abin da ya shafi bulbulan jini a jikin mutum ko mu ce zuban jini to sai zamto galibi za mu san masu kallon mu da sauraron san cewa wannan cututtuka hukumar lafiya ta duniya ta mai da hankali akan saboda a kankanin lokaci lokaci sai shiga abun ya kai ga yadda ba a tsammani. Misali, kama daga ita Ebola har zuwa abin da shafi coronavirus da sauransu da aka yi ta kwanakin baya, to akwai alamomi da suka bayyana kaga cututtuka sun yi kama da juna, amma kuma ba wato abin da ya shafi bincike kawai na ɗakin guje-guje shi zai bayyana da an dan samu hala wasu ƴan bambance-bambance tsakaninsu. Wato kamar yadda na faɗa da farko, alamominsa sun haɗa da alamomi da yawa da sukan daga ciki akwai abin da ya shafi zazzabi kamar zafin jiki, sannan ana iya kuma samun galibi kaga zazzabi da ciwon kai. Na san a ƙasashe da dama an san cewa har sukan ce zazzabi da ciwon kai kamar abokan juna suna tafiya tare. So gaskiya hakikanin gaskiya akan samu zazzabi na abin da ya shafi zafin jiki, sai kuma ciwon kai da yawa akan samu ma idan akwai alamun da akan samu daga baya zamanto ko da ya shafi abincin da mutum ya ci, daga baya kaga mutum bai iya ko a ce mutum yana gudawa ko a ce dai daga baya cikinsa ba lafiya yake ba, akan yana dai bayan gida ba akan daidai yadda ya kamata ba. Sai kuma mutuwan jiki, don abin da ya shafi garkuwan jiki zan so a ce masu kallon mu sun san cewa duk abin da ya shafi irin abin da ya shafi na cutuka da ake kira hemorrhagic fever sun sukan kai ga a lokaci guda sun illata jiki gaba daya. To kin ga zaki shedan cewa daga baya abin da ya shafi garkuwan jiki da kuma rashin karfin jiki zai bayyana dole, kaga mutum bai iya tashi ya tsaya ko ya dan yi tafiya karama na daki ko zuwa waje. Idan mutum ya jikkata da yawa daga baya na ake samu wasu abubuwa irin wayannan rashin tafiya ko rashin tashi ya dan yi wasu abubuwan da ya kamata ya daga baya, amma zafin jiki da ciwon kai da mutuwan jiki sosai mutum bai iya bai da garkuwan jiki, to wannan su suka fi yawa daga baya. Sai kuma abin da ya shafi idan aka samu matsaloli da yawa kamar complications misali, to zaki ga mutum daga baya hala daukansa ba zai iya wasawa ba sai ai ga amma sa ko daukansa hala ba zai iya tashi ba sai an dauke shi ko wani abu. So wannan shine most of the states na complications da akan wato in ya kai ga abubuwa sun kai ga wani yanayi.
To likita, kamar su a suka fi kamuwa da cutar
bisa ga dukkan alamu hukumar lafiya ta duniya bayan bincikinta da ta yi sosai sun gano cewa akwai waɗanda sukan samu dama, misali can garkuwan jikinsu bai da karfi sosai kamar abin da muke kira immunocompromised, waɗanda dama yanayin jikinsu na abin da shafi garkuwan jiki ba su da shi, imma ko daga abincin da suke ci ne ba sa samun abinci mai gina jiki da kuma garkuwan jiki, ko kuma maybe wani lokaci abin da shafi talauci na nan shi ma misali mutum bai iya cin abincin da zai gina masa jiki da sauransu, ko kuma akwai cututtuka da suka dan adami mutum daga baya hala garkuwan jikin sa bai iya kan cutar da take shigowa daga jiki. To sai ga duka dai wannan shi yakan sa daga baya garkuwan jiki ta zamanto ba ta da karfi, sai ga cututtuka suna shiga. A hukumar lafiya ta duniya ta lissafa wannan alƙaluma game da akan mutane, misali sai kuma waɗanda kawai kin san kamar da shafi kaman barkewar wannan kaman outbreak misali akan samu cututtuka barkewar cututtuka lokaci guda, to aka samu wannan a lokaci guda kowa yana iya shiga cikin wannan alamar matsala da aka shiga misali, saboda abu ne wanda ya kai ga ana iya is transferable, wato kaman ana iya daukan sa daga mutum zuwa mutum ko nan zuwa anjima zuwa wasu lokuta, to sai ga ya samu yaduwa a cikin mutane karamin lokaci sai ga abun ya kai ga wani yanayi. Amma wanda suka fi kamuwa gaskiya sai waɗanda suke da cututtuka ko wanda suka dan manyanta da yawa garkuwan jikinsu ba ta da karfi, don idan mutum ya manyanta sosai shi ma akwai abin da ya shafi na bulbulan garkuwan jiki ko bulbulan jini da kuma abin da ya shafi taimakawa garkuwan jiki shi ma yakan zama tuwa ya kasa saboda shekaru. To gaskiya in ba waɗannan ba, to sai wanda kawai abin ya zo ya riske su lokaci guda, kaman misali da zan bada misali da aka a zo a samu lokacin barkewar cuta lokaci guda, to sai ga kusan kowa ya riga ko kowa na iya samun hatsarin kamuwa da wannan.
Shin mai fama da cutar zai iya yada ta ga mutane?
Kwarai kuwa abin da ya shafi cutar ita wannan cutar akan yada ta saboda mu'amala da juna, misali akwai abin da ya shafi kamar mu asibiti abin da ya shafi jini yadda za a dauki jini a wasu abubuwa, ko a gida misali idan aka samu matsala irin wannan a ce kuma daga baya jininsa zai wanda ya kamu da cutar yana iya jininsa yana iya shafan wani ko ya gurbata ya taba wani misali, ke sa zaki ga ko a asibiti muna amfani da hangulo misali safar hannu da sauransu, saboda imma jini ne imma wani abu ne na jikin wanda bai da lafiya mara lafiya, to ba daidai bane a ce ya taba ka kai kuma mai kula da marasa lafiya. To haka nan a gida idan ya zamto cewa mutum ya ji ciwo, to ana samun dai tun da mun magana cewa is one of the hemorrhagic fever conditions, irin wato kenan jini yana iya bulbula a jikin mutum, sannan idan jinin ya taba wani lalle in jinin na kunshe da wannan kwaya cuta tana iya kama wani, to kin da kenan yaduwar ta na daga cikin misali abin da shafi jini taba nan ko ya taba wani misali. misali. Sai kuma shi ma daga cikin abubuwa da akan same su ta hanyar saduwa misali. Don idan akwai saduwa sannan ba tare da kariya ko wani abu ba, lalle bincike ya nuna cewa akwai alƙaluma da suka nuna cewa mutum yana iya bayan ya kamu da shi yana da shi misali yana iya kuma shafa wani har yanzu. Na san dai maganar taba jini ko wani abu ya fi yawa a asibiti. Da asibiti ma mun san da dama kan je asibiti da suna za a samu sauki ko lafiya, daga baya sai ka ga an samu wasu 'yan kuragurai wanda daga baya za ka ga wani ya je lafiya lau asibiti sannan kuma ya dawo da cuta ko wani abu. Wa'annan su ne ƙananan hanyoyin da lalle za ki ga ba wuya ki ga mutum ya kamu da wa'annan abubuwa kwarai kuwa. Akwai alƙaluma da suka nuna cewa sai idan da ciwo. Wasu alƙaluma kuma sun nuna cewa gaskiya idan kawai jinin mutum zai taɓa ka hannunka, a hannunka misali jinin wanda yake da cuta, so akwai alƙaluma da suka nuna cewa kana iya kamuwa saboda hukunci da suka bada na cewa ita fata ita ma tana da wani abun da take shinshinawa kamar mutum ya tsinsina wani abu misali. Alƙaluma suka goya baya akan wannan suna ganin kamar cewa idan jinin mutum zai taɓa ka baka da safa a hannu ko wani abun kariya kai ma a hannunka, akwai yiwuwar cewa kana iya kamuwa da wannan. Wannan ba ma cutar ma babu kai kowace irin cuta da dai a jini akan same ta, sannan kai mai ɗaukar jini ko mai kula da mara lafiya, jini mara lafiya na iya taɓa ka, to kana iya shiga kuma kaga kenan a sai kana iya shigan yanayin hatsarin kamuwa. To amma na san hukuncin su shine aya ita fata ta jiki ta hannu ko ta jiki misali tana iya shinshinan jinin wanda kai wannan, to kaga daga shinshinan ake gani za ta iya jin wani abu daga nan ita ma fata, to tana iya kuma tsotso abin da ta samu kaga daga nan sai a samu matsala. Dama tunda mun san asibiti ba gida bane, ya kamata idan muka je asibiti balle ma yanzu wannan cutar corona ta sa ko ina ana amfani da safa hannu misali da kuma abin da ya shafi abin nan na rufe hanci da baki ko wani abu. To kin ga idan aka amfani da mask na takunkumi abin da ya shafi na abin da za a je warinsa asibiti ko wani abu, dun da dama za ki ga mutane a asibiti wasu musamman mata hala sai ki ga suka maida asibiti ya dawo kamar gida a wurin su a zauna a nan a tashi a koma nan.
To likita daga ƙarshe wace shawara zaka ba wa masu sauraronmu don ɗaukar matakan kariya game da cutuka?
Shawara da zan bada kusan cewa asibiti ba gida bane, kuma kariyar cuta ba ma da sai mutum ya je asibiti ba, ko ina yake hukunci ya fara akan sa na cewa ya kare kansa. Daga ciki akwai abin da ya shafi sa takunkumi na tsare na baki da kuma hanci, sai kuma mutum ya zamto cewa idan asibiti yake ko ma a gida yake bai kamata kawai mutum ya ji ciwo jini na fita a jikinsa sannan a ce har ka saki a ce jini ya taba ka ba. Kaga kenan mu ma a asibiti gashi ka zo baka lafiya, kana iya zuwa baka bayani baka lafiya za a duba ka, to amma dole sai an tarar da cewa an sa matakan kariya misali da maganar takunkumi da kuma maganar safan hannu da sauransu. Duka wannan dai saboda ya zamto cewa wannan cuta da ake son a gano ma ko wace ce a jikinka bata yadu zuwa wasu mutane ko kuma ga mai baka taimaka maka cikin rashin lafiya ba. To shawara ita ce kawai mutum ya tabbatar da cewa ya kare kansa daga wannan ta bangaren rashin shiga mutane ma da yawa.
To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mavo, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma anjima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.